بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو كان وتا عشرين دشيدة وتن شاد يا shekara ta 1443 hijiriya, wanda ya dace da 25 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya. Za mu ɗora kan karatunmu da muka saba muna gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Al-Kaba'ir na Imam Az-Zahabi, wanda yau muna darasi na 57 a cikin wannan littafi na Al-Kaba'ir. Idan ƴan uwa za su iya tunawa, muna kan kabira ko in ce babban zunubi, babban laifi na 41 kenan a cikin littafin Al-Kabiratu Al-Hadiya wal-Arba'un At-Takdhibu Bil-Qadari, ƙarya taƙaddara. A kanta muka tsaya muka tafi hutun azumi sai yanzu Allah ya dawo da mu. Na yi bayani a kan me ake nufi da ƙaddara a fahimtar malamai na Musulunci, musamman malamai Ahlus Sunna wal Jama'a, da kuma irin yadda wasu suka halaka akan ƙaddara da imani da ƙaddara. Kuma muka kawo maganganu na malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da dukkan abin da yake faruwa a wannan duniya, tana wato yana ƙarƙashin kulawa ne da ƙaddarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Muka yi bayani akan akwai wasu abubuwan da suke faruwa a duniya, Allah bai yadda da su ba, amma suna faruwa. Suna faruwa a duniya ba wai dan Allah ya yadda da su ko yana so a yi ba, a'a, haka ya tsara duniyar ta faru da na kirki da na banza. Kun fahimce ni? To, abinda na rufe da shi a wannan fasali ko a wannan babi na imani da ƙaddara, malam ya ce faslun, can ƙarshe in kun lura a ƙarshen Al-Kabirar Hadiyata wal Arba'un, ya ce ajma'a saba'una rajulan minat tabi'ina wa a'immatul muslimina was salaf wa fuqaha'il amsar ala anna sunnata allati anna as-sanata allati tuwfiya 'alayha ko a sunnata allati tufiya alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluha ar-ridha bi qada'illah, as-sunna ne ba as-sana ba, wa qadrihi wa taslim li amrihi wa sabr tahta hukmihi wal akhd bima amara Allah bihi wan nahi amma naha Allah anhu wa ikhlas al-amali lillah wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi wa tarki al-mira'i wal jidali والخصومات في الدين والمس على الخفين والجهاد مع خليفة برا أو فاجرا والصلاة على من مات من أهل القبلة. ما لن يتشي تابعي اللسا فاسم كي كسم متن سبعين تابعي الماجران صحبي سني إجماعي da kuma a'immatul muslimina was salaf, shugabannin musulmi da magabata. In an ce salaf ana nufin magabata wanda suka shuɗe mutanen ƙwarai وفقهاء الأمصار دا من يمن يما لمي مثلا فكه نبراني من يمن ينبراني أدوني أنا إلي من أديني من يمن يما لمي مثلا فكه سكتشي النبي متو أكن ونن أديني كو أكن ونن سنة أولها نفركو يا بدوني أشيمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أكن يردا بقضاء الله وقدره يا يدد القضاء والقدر أبند الله يا حكم تا دكما أبند الله يقدر والتسليم لأمره كما الله يميك الأمر النبي يميك الأمر قلمر قدر ميداتي كو ميزاكي ميداتي كو مرداتي wanda ya san da zuwanta da wanda bai san da zuwanta ba kamar so ake a ce duk musulmi na kwarai ya kamata ya zama wajibi yana cikin imani ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau kaddara mai dadi ko mara dadi kaddara wacce take mai tsawon lokaci ko gajeren lokaci والصبر تحت حكمه ده حقوري اگر كشن حكمتين الله بقى بند أبنجيجي تبارك وتعالى يحكم تا تو اي حقوري دشي كو دادي كو بادادي النبي أبد دوني آينا إداد ونم سنن والأخذ بما أمر الله به النبي أبد دوني آينا ركو ده أبند الله أمني دشي ده أبند الله يتشي عايكة تا to annabi yana kokarin yayi riko da shi kai ma kai kokari ka rayu akan abinda Allah ya ce a aikata wallahi amma nahi Allahu anhu kuma yayi wato ya hanu daga abinda Allah ya hana imani ne ka hanu da abinda Allah ya hana sannan ayi aiki dan Allah wa ikhlasul amali lillah duk aikin da za a yi a yi shi saboda Allah da neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wal imani bil qadari khairi wa sharri bi imani da qaddara ta al khairi ko kuma ta sharri mai dadi ko mara dadi yanzu qaddara ta al khairi Allah ya baka da ka yadda Allah ne ya qaddara qaddara ta al khairi Allah ya baka lafiya qaddara ta al khairi Allah ya baka haihuwa قدرة الخيري الله يبارك دوكيا قدرة الخيري الله يبارك ونمتعي بيامك وسبك أتمتنا الخيري نعم قدرة وتتكيبة الخيري باكي شيرتا شيو يساميكا كي يدع الله ني قدرة مكا وانا أبناك يبتا وانا كي سو كما أساتي ومتم موتا ko ai masa fashi da makami wal iyadu billah ko ya rasa mahaifi ko ya rasa mahaifiya ko gobara ko kuma wani ta'addanci ko mutum yana neman wani abu mai muhimmanci Allah ya hana shi duka wannan musulmi ya kamata fa yayi imani ya yadda cewa Allah ne yake barwa Allah ne yake hanawa kada mutum ya kokarin kashe kansa saboda neman wani abu na duniya yace do or die ko ayi ko a mutu wannan ba aqidar musulmi na kwarai bane kuma duk wanda yake so ya rayuwa mai dadi ya huta to kawai ya sallama wa kaddara idan ka samu kai wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala ka nemi taimakon sa da agajin sa ya dada kara maka ya kuma tsare maka idan kuma ka rasa to kai hakuri kai yadda akwai kaddara akwai hukuncin da Allah ya ga dama yayi kuma ba dole ne ba ku yi alƙawari da Allah ba cewa duk abin da ka nema ko kake so sai ka same shi a wannan lokacin da yawan mu mukan buraci wasu abubuwa da muke so mu same su, amma sai Allah ya kiyaye bamu wannan abin a lokacin da muke nema. Yanzu wani zai iya zuwa ya ta yin jarabawa yana faduwa, in bai yi imani ba sai kaga ya faɗi mummunan magana ko ya yi mummunan ƙuduri, amma bai san me Allah ya tanadar masa ba. Yanzu wani zai nemi kujera ta siyasa, ta mulki, ko ta sarautar gargajiya, ko shugabanci a kasuwa, ko shugabanci a cikin al'umma, ko a gurin aiki, ko wani abu. Yanzu ya nema Allah bai bashi ba, ko kuma wanda kake so Allah ya hana shi, to ka yadda da ƙaddara ka sallama haka Allah ga dama. Idan kun lura duk rayuwar mu musulmi gaba ɗaya tana da alaƙa da imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau, kuma mutum musulmi ya haƙura da abin da Allah ya rubuta mishi. Yanzu kana tare da mahaifinka, kuna zaman lafiya, kana ƙaunarsa, yana taimakonka, yana taimakon iyayenka da ƴan uwanka da danginka da kowa da kowa kwatsam, sai Allah ya ɗora masa ɗan gajeren ciwo sai ya mutu, ya za ka yi? Bayan da za ka yi sai ka yi haƙuri. Wani dattijo yana kwance a asibiti, yana kwance a gadon rashin lafiya, ya yi shekaru bai mutu ba, ba lafiya, ana ta kashe kuɗi. Allah ya masa wani ɗa attajiri mawadaci mai yi, mai bayarwa, mai taimakawa, shi ke kula da gidansa, yake kula da ƴaƴansa, yake kula da ɗan uwansa da kowa. Kwatsam wata rana wannan ɗana su attajiri ya hau mota ya yi tafiya, ya je kwafsa haɗari ya faɗi ya mutu. Aka dawo da tsohon nan gawan wannan yaro attajiri, tsohon nan ya yi kuka ya yi kuka, ya tuno nauyin da yaron nan ya ɗauke masa. Abincin gidan shi ne, aurar da ‘ya’ya shi ne, kuɗin makaranta shi ne, larurar asibitin dattijon nan shi ne, gidan haya shi ne, duk abin da ka sani shi ne. Sai tsohon nan ya kaɗa baki yake cewa, ya Allah, da ka yi shawara da ni da baka ɗauki ran wani ba, ya Allah, da ka yi shawara da ni da ni ka ɗauka da ka bar wani, yauwa zai mana kaza, yauwa zai mana kaza, yauwa zai mana kaza. Ya ta faɗan maganganu dai a cikin zafi da damuwa. To kuskure ne irin wannan, ya kamata mutum ya dogara ga Allah duk abin da ya same shi mai daɗi ko mara daɗi. Kuma Allah yana iya jarraban mu a cikin abubuwa da yawa jama'a, mu tuna da Allah kuma mu rinka tunawa da ƙaddara. Gaba ɗaya rayuwarmu tana allaƙe ne da ƙaddara, ko a harkar kasuwanci, ko a harkar noma, ko a harkar mu'amala, ko a harkar kaza, ko a harkar kaza, dole akwai ƙaddara a ciki. Wal imanu قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقرآن كلام الله نزل به جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل الكبائر إلا إن استحلوها، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والكف عما شذر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ونترحم على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأصحابه صلى الله عليه وسلم أجمعين. ما لن يشي ما لن يشي زامو شي قبل دور أبن النبي يبى الدنيا أكنسا أبن النبي يي إيمان يي الددشي كما حكى يبى الدنيا Annabi ya yadda cewa imani kauli ne da aiki, ma'ana imani ba abu ɗaya bane, faɗa da baka da kuma aiki. Sannan a da niyya, ma'ana da ƙuduri, ka faɗa da baka, kai aiki, ka ƙudurce. Wannan abubuwa guda uku su ne rukunan wato da imani yake tabbatuwa da su: qaulun wa amalun wa niyya. Sai ka faɗa, ka yi kalmar shahada, mun ji a bakinka, sannan sai aikinka ya nuna, muga kana aiki da kalmar shahada, kana aiki na irin masu shahada, kana sallah, kana azumi. Yanzu da wani zai je ta faɗin la ilaha illallah ba mu taɓa ga ya sallah ba, ba ruwan mu da shi, to ai ba mu ga yana yin aiki ba. Ko ya ce la ilaha illallah amma bai taɓa yin aiki da gaba ba, ko kuma ya faɗa ya kuma yi aikin amma a zuciyarsa babu niyya. Ina fatan kuna ganewa. Ya faɗa da baki, ya yi aiki kowa ya gani, da baki wani ya ji ya yi aiki kuma an gani, an ji an gani, amma zuciyarsa bai ƙudurce da ma'anar la ilaha illallah, da imani da la ilaha illallah, ba musulmi ba ne, kuma ba mai imani ba ne. Da kaga waɗannan wasu turaku ne, murahu ne guda uku ne, wanda shi ne tukunyar imani take zama a kansu. Ka faɗa da baki, dole sai mutum ya faɗa. Karo ne ce, to ai mu ba riya muke ba, dole mu ji kana la ilaha illallah, kana dole ne ka faɗa. Shi yasa idan mutum zai shiga musulunci sai ya faɗi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma sai mun ga yana aiki. Kawai mutum ya zo ya ce shi musulmi ne amma baya aiki, in an zo azumi baya yi, in an zo sallah baya yi, in an zo zakka baya yi, ba amal, bai zama musulmi ba, bai da imani. Bayan ka haɗa wannan abu guda uku, guda biyu, sai kuma ka haɗa na uku, shine niyya. Wannan kuma ba wanda yake ganewa sai Allah. Shi yasa idan ka ga mutum ya faɗa da baka kuma ya aiki da gangan jiki, shikenan sai ka sallama wannan wane ne, musulmi ne. Abin da yake cikin zuciyarsa kuma Allahu a'lam. Wani sahabi an je yaƙi, ya ɗauki takobi ya datsa wani ya kashe shi, a lokacin yana la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kawai sai da ya kashe shi. Aka kawo shi gurin Annabi, shi sahabin, aka ce ya Rasulullahi, wannan fa ya kashe wani bawan Allah fa, yana kalmar shahada fa. Kai tsaye wannan sahabin ya ce, ya Rasulullah, wannan mutumin munafiki ne, ba dan Allah ya faɗa ba, ba la ilaha illallah, dan tsoron takobi ne ya faɗa. Yace sai Annabi ya ce, ashaqaqta an qalbihi, ka tsaga zuciyarsa ne, ka gani ya din kenan. Ya faɗa, ya kai kasancewa da baka ne kawai ya faɗa, ka buɗe zuciyarsa, ka ga ƙarya yake. Yanzu kai wani yana la ilaha illallah, yana kalmar shahada, sai ka zo ka ce ta ƙarya yake, ka fasa zuciyarsa. To ku yi wa mutane hukunci da abin da yake na zahiri, ku daina yi wa mutane hukunci da baɗini, ku shiga cikin zukatansu, ku fassara abin da ke cikin zukatansu. Kamar wani ya zo ya ce ma, ai abin da ke cikin zuciyar ware kenan, kaza ne ai. A'a, mutumin ne ya ce, ya Rasulullahi, ba fa dan Allah ya faɗa ba. Annabi ya ce, ya za ka yi da la ilaha illallah sai in ya zo da ita ran tashin kiyama? Jama'a, wannan sahabi ne ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana tare da shi, kuma ya je jihadi, ya je yaƙi, wallahi saboda wannan kisan da ya yi wa wannan mutumin, kuma yana cikin kafirai ne mutumin, amma ya faɗi kalmar la ilaha illallah. Karga yadda Annabi ya canja masa. A riwaya aka ce sai da Annabi ya bada diya ta kashe wannan mutumin. Ina waɗanda suke ɗaukan kunamar bindiga sana'ar su kashe mutane? Ina wanda za a zo kawai akan rikici a anguwa da jayayya da fada ya fasa gindin kwalba ya cakawa cikin dan uwansa. Ina waɗanda akan harkar siyasa kurin dan a zabuwa ne ko sai mu wani yayi ya dauki makami ya kashe dan uwan shi? Akan wannan hanyar kazantacciyar hanya yanzu a garin nan, garin musulunci, garin Muhammadawa, garin Annabi Muhammadu, garin imani, garin musulunci, a iya primaries elections da aka yi zaɓe zaɓe na fidda gwani da ake yi na gwamna na wane ne mutum nawa aka kashe a garin nan? Wallahi tallahi dan adam din da aka kashe a garin Kano a harkar primary election, wallahi ba a kashe su a jihohin Kudu ba. Masu sallah ne gabaɗinsu. Kurin mutum ya ɗauki makami ya baka, ka riƙe ka je ka sari wani ko ka yanke wani saboda taimakon wani a gaibu wanda in ya ci ma ba lalle ne taimake ko ya taimake iyayenka ba. Akwai wanda yake gaya mun, yace malam kaga gwamna wane na jiha kaza? Na ce eh. Ce kaga wane? Yace wallahi tallahi a gidanmu ya tashi. Yace kaga ubana wane? Tsohon nan gayi can yana kwance a kofar gida kullun, yana bai da rigar kirki, ba mun abincin kirki, wallahi shi ya rike wane. Yace amma yau ya kare shekarsa 8, bai taba zuwa nan kofar gidan ba, bai taba turo mun taimako ba. Wani yace kaga minista wane? Kaga wani? Na ce gani? Yace wallahi tallahi tare suka yi wasan kasa da yarmu da yayanmu, uwarmu ta rike shi a gidanmu yake cin dumame, amma yau wallahi ba mu isa mu je Abuja mu neme shi ba. Mala waɗannan mutanen fa wannan su suka rike su, su suka kula da su, su suka musu hanyar makaranta, suka musu kaza, ba san da su ba, balle sai kai dan tasha. Amin. Dan tasha da a tasha aka hadu da kai aka baka makami, ta je wai ka sari wani dan uwanka wai saboda wai kana neman wane, aje a baka. Su suna can sun tura ƴaƴansu wasu tuntuniyan sun yi wa iyalansu biza a wannan shekarar da wannan watannin, suna taiwa iyalansu biza ta fita kasashen waje saboda lokacin da za a yi zaɓe ba sa barin ƴaƴansu da matansu. Ku ne za ku je ku zaɓe su? ƴaƴansu ba sa zaɓe, matansu ba sa zaɓe, suna kasashen waje saboda kar ma aje a nemi iyalansu a kona musu gida. Wallahi wasu da kansu suna faɗa, ma kai ka zo ka ɗau makami ka kashe wani. Yanzu suna nan sun shirya lokaci suke jira kawai, ko ai a rai ko a mace, sai mun ci sai mun yi abin da aka shirya kenan. Da ka ji shiru gum din nan, Allah ya san me ake kullawa. Wasu sun ci sai sun zarce, wasu kuma sun ci sai sun kwata. Amma da zarcewa da kwatan duk da rayukan mu ne za a yi. Yasa duk wanda ya kuskure ya bari a cikin wannan abun aka kashe shi, kai wa kanka Allah ka cuci kanka, kuma ba wani ba wani wanda kake da garanti da tabbas akan shi. Waɗannan mutanen kawai Allah ke yi, ba wanda kai saka da kirji ka ce wallahi tallahi kaza zai maka zai maka kaza, babu. Kasuwar bukata ce kullum. Ina tausayin samari matasa, yasa ku karanta addini, ku rinka mu'amala da nususu shari'iyya, ku san muhimmancin jini da mutuncin ran dan adam, ku san da wannan. Dan haka imani sai ya hada waɗannan abubuwa kaza. Yanzu kaga wannan me yasa Annabi ya nuna damuwa an kashe shi? Saboda mai imani ne. Kai yanzu a ihu kawai za ka yi wannan. Yanzu a garin nan na ga wani ban sani ba ya aka yi wani hoto, na ga ana ihun harkar siyasa na wani ya danno mota darbas. Ban sani ba ko kun gani? Darbas shi sakota, wasu suna kanta, wasu suna tsaye suna kallo, yan kallo ta kubuce masu da ya shafce ta ya ɗiba ya hau kan wasu ya bubbuge wasu kan da mantake sun zama gawaki. me yake kai kama na tsayawa kallon wannan abuwan ai din da sai ana gudu da mota ko da babur gaggabe tsaya kallo za ta iya kubucewa wallahi tallahi ta yiwo kanka kurin sai dai ka ji wala kiri mun karin wani kirin yana marrabuka ba madinuka Allah sai ka ce kai galiba da access road fa nake fa ko kuwa ko ina layin kaza ne fa ashe ba nan kaje ba yanzu kana kiyama ne ana marrabuka madinuka su maka shegen duka idan maka ba da amsa ba ai duk inda ake hayaniya ka tafi gida wallahi malam duk inda ina ba ku wannan formula ce dan yanzu ai ta yi duk inda kaga ana hayaniya ana rudu ko ana tashin hankali in maza maza ka lallaba ka tafi gidanka dan tsayi zai iya bi ta kanka ta inda baka tsammani kuma na gaya muku kar wani ya yadda ya salwantar da ransa saboda wani dan ran wani din bai fi naka ba kuma ba magana wai in fito wai in yi siyasa wai wai in ba wani ba sai mun yi kaza sai dai a kashe mu akan wani a'a baka da garanti akan shi yawa baka da garanti akan shi Allah sa kuna ganewa imani yana karuwa imani yana raguwa imani yana karuwa da yawan bin Allah imani yana raguwa da saban Allah idan mutum yana yawan sallah yawan azumi yawan karatun Qur'ani yawan salatin annabi yawan kaza to imaninsa yana karuwa yawan sadaka yana kara imani nafilfili yana kara imani azumin nafila yana kara imani ha to sannan kuma imani yana raguwa me yake rage shi kin yin sallah akan lokaci kin fita jami'i kin yin sadaka kin yin nafila kin karanta Qur'ani kin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kin bin iyaye duk wani abu da ka sani na sako yana cikin munaghisatul iman ma'ana abubuwan da suke tauye suke raunana imani suke hana shi ya tafi da haka aqida ahlus sunna imani yana raguwa yana karuwa li yazdadu imanan ma'a imani haka qur'ani yace imani yana karuwa akan imani yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya sannan annabi ya bar duniya ya yadda wal qur'anu kalamullah نزل به جبريل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق شيء القرآن زنشان الله نه كما ملائكة جبريل يسوك الدشي أبو نبيو أبو نأكو أكان أنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو نأخذو غير مخلوق بفعل التنسى أكيبا فشن بكين ونن مغانا إتشي مي أكي نفي دا القرآن كلام الله القرآن مغانا الله القرآن kar Allah ke nan ba Allah ne ha kenan ba halittan Allah bane ba halitta bane wani abu ne da yake sifa ne na Ubangiji wannan Qur'anin da muke karantawa dan me don Allah ne yayi magana shi yasa ake ce ai magana Allah ne Qur'ani shi yasa aka ce ku haddace Qur'ani ƴaƴanku su haddace al-Qur'ani iyalanku su karanta alqur'ani ku zamantu abokanan abokin hiranku shine alqur'ani wannan muhim jiddan jiddan malamai suna cewa duk mutumin da ya rike alqur'ani ya maida shi abokin tarayyarsa abokin wato zamansa abokin mu'amalarsa to bai mutuwar wulakanci duk wanda yake yawan karanta alqur'ani ana kyautata masa da san zai samu rahama ko yake yawan sauraron sa ko yake da wuridi yana duba shi da aka kada ku bari a raba ku da alqur'ani kada ku bari ya ummata muhammadin a nisanta ku da alqur'ani duk wani tsari da za a iya kawo muku a duniya wanda zai nisanta ku da alqur'ani to ku nisanci wannan tsarin kuma ku tsorace shi kuma duk wani ilimi da zai zo ya rauna na karatun Qur'anin ƴaƴanku to akwai hadari a tattare da shi dan Qur'ani zancen Allah ne kuma mala'ika Jibril babban mala'ika shine ya sauko da shi ma'ana shi ya aiko shi Allah ya aiko mala'ika Jibril ya kawo wa محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مخلوق با حالتن سا اكي با wannan aqida ce ta ahlus sunna amma akwai wadanda suke da kudirin cewa alqur'ani halittar Allah ne wannan maganar kuskure ne qur'ani ba halittar Allah bane qur'ani sifar Allah ne su imam al-bukhari su imam al-shafi'i su imam ahmad sun sha wahala a gurin wasu sarakuna yan bid'a a lokacin zamaninsu na akan cewa su yadda cewa alqur'ani halittar Allah ne akwai wanda sai da aka musu duka aka ba su kashi sosai akan kin yadda da cewa qur'ani halittar Allah ne ba su yadda ba dan haka mu yadda cewa shi alqur'ani ba halitta bace alqur'ani sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala a aminci da wannan kuma a yadda da haka wannan aqida ce ta ahlus sunna wasabru yace wasabru tahta liwa'i sultani ala ma nazala bihi jibrilu ala muhammadin ala ma nazala bihi ala ma kana minhu min adlin aw jawr abu na gaba al'umma annabi ya karantar da mu yi haƙuri akan tutar shugaba tutar sarki tutar jagora a cikin mu duk shugaban mu duk halin da yake ciki na adalci ko zalunci mu yi haƙuri da shi mallan ka duba Allah ya sanar da manzon Allah irin yanayin da za a wayi gari akai ku yi haƙuri alama kana minhu min adlin aw jawr ko adalci ko zalunci shi yasa yace wala nukhrij ala al-umara'i bis-sayfi wa in jaru kuma kada mu yi fito na fito mu dauki takwabi mu dauki bindiga mu dauki makami mu tinkari shugaban mu mu yake shi koda yayi zalunci a aqida ta ahlus sunna musulmi baya daukan makami ya yaki shugaban sa in kaga wani yana yakin shugaba da makami dan saboda zalunci ko mulkin zalunci da yake yi to ba ahlus sunna bane ahlus sunna hakuri yake yi sai dai ta wa'azi ta fadakarwa me yasa suka ce annabi ya lura cewa shi mai mulki yana da mulki yana da makami yana da iko a hannunsa daukan makami ka tinkare shi zai salwantar da rayuka masu tarin yawa ta dalilin fada da shi da zaka yi da kujerarsa amma idan kai hakuri zaka tseratar da rayuka masu tarin yawa da wata kila da kun yi fito na fito da shi da an yi asara wannan rayuka wallahi anan nan Afirka malam akwai kasashen da wasu musulmi ne suka fito na fito na kokarin hambarar da koya kan gwamnatin su saboda tana musu zalunci suka sauka daga wannan koyarwa ta annabi wani wanda aka yi a gaban su yake cewa wallahi malam akwai wani wuri da suka taru a masallaci mutane sai dai a ce miliyan kaza wallahi shugaban nan malam shi ma musulmi ne bom ya ta sauka musu daga sama ba a isa a ce ma ga iya adadin gawan da aka kashe ba wasu sun radaddage wasu sun gutsutsire akwai wani wurin da aka zo da gawawakin suka yi wa kawai mota aka ɗebo ta zuba ƙasa kawai ta zuba a kansu aka yi rami kawai aka binne su a wurin fada da ɗaukan makami da yaƙi a yaƙi shugaba saboda wai yayi zalunci, wannan ba ƙida al-sunna bane. Shi yasa yace wa in jaru la nakhruj ala al-umara bis-sayfi wa in jaru, to sai dai illa an taraw kufran bawaha, in kun ga kafirci a fili sun hana ku musulunci sun ce ku yi kafirci, to anan kan sai ku fito ku kare ƴancin ku. Amma magana tana da makami, a shirya a yi fada da wane saboda shugaba ne ya zalunce mu, a'a, annabi ya ce ku yi haƙuri, Allah zai karɓa muku haƙƙinku, amma a yi ta gaya musu gaskiya, a yi ta musu nasiha bi uslubin hasanin, da uslubi mai kyau da ya dace. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Haka ku gane ya ku yan uwana, ba aqidar ahlus sunna bane amfani da makami da yakar wani shugaba ko gwamnati. Ina maimaita wannan saboda akan debo kashin kaji a zuba wa masu da'awa ta sunna ala manhaji salafil umma, wasu su je su yi wani abu sai a zo a ce ai su kaza ne, ai su kaza ne, ai kaza suke ne. A tarihi abinda annabi ya tafi ya bar musulmi a kai kenan, kuma haka wato salafuna magabatan mu suka koyar kuma suka ce ai. Abu na biyu, baka da ƙarfin mai mulki ai. Yanzu kai a yanda kake, in kace za ka yi fada da mai bindiga da mai igwa, yana da sojoji, yana da ƴan sanda, yana da mobile, yana da motar barkwanan tsohuwa, yana da motar ruwan zafi, yana da kaza, kace bari ka fito da mai, za ka fito ka yake shi? Ya abinda za ka yi, kace an zalunce ka, kana neman Allah ya fitar maka da haƙƙinka, balantana yanzu kuma kana da hanyar canji, tunda kana rayuwa akan tsari na demokradiyya, sun ce kana iya canjawa bayan shekara kaza in bai maka ba, sai kai amfani da hanyar da aka baka na zamani ka canja shi. Amma in baka zama kwaɗayayye ba, in baka zama fitinanne ba, in baka zama mai son duniya ba, in baka zama wato mutum mara tausayi ba, waɗannan abubuwan su suke hana ka canja shugaban da yake azzalimi, yake zaluntar ka. Matuƙar kuka sa kwaɗayi, in dai mutum yana da kwaɗayi, to ba zai abin kirki ba, kuma ba za a haɗa kai da shi a kawo canji a gyara ba. Mai kwaɗayi ɗan kaza da za a watsa mai cak 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 ya ɗauka, duk wahalar da ake ciki da an ɗauka an bashi, zai shiru ya kama bakinsa. Sannan mara tausayin halin talaka, bai damu ba in shi ya samu kowa ma ya mutu, wanda yake da wannan ɗabi'a da in dai mu mun samu kowa ma ya mutu, sannan ba za a taɓa yin harkar canji da shi ba. Mai tausayi ake so, wanda zai tuna ƴan uwansa ya zubar da hawaye ya kuka ya ce zan yi zuciya in samar da canji saboda talaucin da ƴan uwana suke ciki, rashi da ƴan uwana suke ciki, rashin magani a asibiti, rashin ilimi, rashin makaranta, rashin tsaro, rashin sana'a, rashin noma, rashin jari a hannun mutane, rashin abinci, yunwa ta yi wa mutane kaka gida, komai ya fi ƙarfin mutane. Mai jin tausayin bari ya kawo canji ya taimaka waɗannan mutane, ko da shi aljihun zaba komai, irin wannan su ne abokanan tafiya. Sannan matsoraci, dan mutumin da yake da matsoraci ne a cikin irin wannan tsarin, ba inda zai je, ku zubar da shi a gefe kawai ku yi tafiyar ku, da zai kulla muku komai ba. Ana so a samu jajirtattu wanda za su tsaya su yaƙi azzalumai, su fada da su. Akwai mutanen da turaku ne marasa mutunci a kafe suke, duk wanda ya zo in bai musu da'a ba sai sun kawar da shi ko sun yi kaza da shi. To ana so a samu tsayayyen da zai buga da su, ko shi ko su, don ya samarwa da talaka ƴanci. Mu ma yau dai mu ɗan ji daɗin da ake ji a wasu ƙasashe, mu ma yau mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Amma babu, kana cikin ƙasarka, ta inda goman dare sha ɗayan dare yayi baka isa ka buga mota ka ce bari ka je wuri kaza ba, ai ba zaman lafiya. Ka je ka ga a nan Afirka fa ba wai wani guri ba, nan nan Niger, nan nan kaza, nan nan Kamaru, nan nan kaza, nan nan kaza da sauransu. Wallahi tallahi malam karfe uku na dare za a buga mota a cika ta a tafi duk inda za a je za a je, ba komai kuma ba, kuma ba fa abin da zai faru, komai lafiya lau. Amma mu fa babu wannan karatun, to kaga ina harkar lafiya babu, ba kwa fita ne da kuna zuwa airport na garin nan ko na wancan jihar ko na wancan jihar, kullum airport ɗinmu a cike suke da marasa lafiya da ake ɗaukansu ana fitar da su India, Dubai, Saudi Germany, Egypt, ina ne ba lafiya, yawanci jirage sai ka tarar da marasa lafiya wanda ana tura su da keke ake shigar da su jirgi, duk yawancin mutane ba su da lafiya, sun gudu sun bar Najeriya saboda babu ingantaccen asibiti. Wani ciwon da billahi alazimu a anguwarku, a wata kasar a anguwarku likita zai iya warkar maka da shi, babu. To dan karamin inji da ake wani test na wani abu sai ka ce sai ka ne an ce ma duk kasar babu. Wallahi yanzu duba irin injin wankin koda, kai ka isa ka lissafa masu ciwon koda a Kano anan suna nan, to yawan su mutuwa suke saboda ba kudin zuwa a yi musu dialysis din, ko kuma a asibitocin ma babu. Ku je ku bincika gaba ɗaya Kano injin wankin koda, duba yawan ma Kano mutum miliyan kaza, injin wankin koda kurun a asibiti kwaya nawa ne, na farko asibiti nawa ne suke da shi, manya-manyan asibitoci, sannan kuma kwaya nawa ake da shi, nawa ne masu ciwon kodan nan? Likitocin da suke kula da ɓangaren suna fitawa gidajen rediyo suna yin bayani, amma wani zai zo a taron siyasa ko taron wani abu a gayyace shi ba da taimako sai ya ce ya ba da miliyan 200 a yi kaza, mai kwan ya je asibiti ya je ya sayo wannan injinan guda 100 guda kaza ya gina musu wani hole ya ce gashi nan na ba da shi fi sabilillahi, a zo a ce wa 'ya'yan talakawa a taimaka musu, ba za su yi ba. Wallahi malam mutanen mu da yawa ciwon koda, in ciwon koda yau ya kama ka a kasan nan in dai talaka ne kawai ma ka fara hada likafaninka, kwarai nake gaya muku, kwarai nake gaya muku, saboda na farko baka da kudin da zaka je a maka wannan aikin, ciwo ne da yake bukatar kulawa ina ya fa'ika, to babu. To wallahi malam a cikin kasashen nan wasu da ake zuwa, wallahi tallahi wannan injin a asibiti guda ɗaya wani ya nuna mun asibiti, ci kaga wannan asibiti shi kadai ba shi ne babban asibiti na ƙarshe ba, to wannan asibiti akwai irin injin wankin koda ya fi guda 500 a wanda watakila a jihar ku gaba ɗaya bai wuce guda 5 ko 6 ko 7 ba. Yanzu ana kansa, ciwuka na kansa ba za su irgu ba, wasu ma ba su san kansa ne a jikinsu ba, amma ina so in tambaye ku duk kasan nan gaba ɗaya asibitin kansa guda nawa ake da shi, wanda idan ciwon kansa ya kama ka wani specifically wannan asibitin zai kiwarin harkar kansa ne, kansar kaza, kansar jini, kansar kwakwalwa, kansar wane ne, kansar menene, kansar nono, kansar cibiya, kansar wane ne, kansar hanji, kansar waye, malam haka ake ta mutuwa. Duka wannan abun wa zai muku gwamnati? To in Allah ya jarrabe ku kuka zaɓi ɓarayi, in ka zaɓi ɓarawo ina gaya muku gaskiya, wanda mu fito ƙarara mu faɗa, duk wanda ya kuskure ya zaɓi ɓarawo wanda yake ba shi da tausayi bai da jin ƙai, to duka kuɗin za su yi sacewa ba za su yi muku wannan abubuwan ba, haka za mu zo mu yi ta mutuwa cikin wahala, ba ruwan sha ingantacce, ba ka isa ka je ka buɗe famfon unguwarku ka kafa kai ka sha ruwa ba, kana gamawa kwana biyu za a ce typhoid ka tafi asibiti, ba ka isa ba, ba ka isa ba. Noma ya lalace, kayan miya da zaka ci abinci tattasai da tumatir, kai yanzu ka je ka zagaya gurin masu tattasai da tumatir a wannan lokacin ga irin tattasai da tumatir da ake sayarwa, wasu motsatsu yanda ka san wato fushi akai aka ciro su, wallahi koraye sharɗan bala'i, ga koguna ga ruwa ga kasan noma ga komai wai akwai wai yanayin da za a zo a wani gari wai ba ta tafi da tumatir wai a lokacin su ya kure muna iya noman rani muna iya na damana muna iya na kaza ga fili ga daji mutane sai dai mutum ya je yanki kango ya kewaye shi ya sa gate baki sai ce bi waya of 19 this is not for sale ba za ta sayar ba amma kuma in ka kwanta a kabari a zo a yanka shi a sayar da shi noma da zamu noma abinda zamu ci ba ma iya yi ka san me talauci da gangan aka talauta mu yanzu yau din nan nake hira da wani naje gona muna shuka muna magana taki wallahi tallahi ina gaya muku a yau halin da ake ciki buhun shinkafa guda ɗaya da manomi ya noma bai isa sai mai taki ɗaya ba ka san nawa ake sai da taki akwai na 30,000 buhun takin nan guda ɗaya wanda yake bai wuce buhun shinkafa ba akwai na 27,000 akwai na 25,000 akwai na 22,000 akwai na 19,000 akwai na 10,000 wanda baran can nawa nawa muka sai shi 6,500 jiya nake yi wani mai taki da nake sayan taki a wajensa nace ka manta ina ta rikici da kai na tura ma kuɗi zan sayi taki ka ƙara mun 6,000 ne kace mun 6,500 yace to wannan takin mallan yau sai ka sa naira 19,000 ka ganci ai noma ko ka je ka sha ci daji za ka yi noma ka gama shukar da za ka yi sai ka zo zuba taki amfanin zai zo yana tsurowa ya ce taki 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 aljihunka kuma babu haka zai lalace ba zai yi ba saboda babu taki kuma suka yaudare mu suka hana mu amfani da takinmu na kashin awaki da kashin shanu muka yi ta wulakantar da takin dabbobi muka yi ta wulakantar da takin kashin kaji muka nuna ba taki ba ne ba sai da suka bautar da mu muka rakana muka miƙa ƙarfinmu gaba ɗaya a jikin takin bature yanzu sun rike shi ba wanda ya isa yi wannan hanya ce ta jefa mu cikin yunwa yanzu zaka zo kai noma gonarka da kake so ka noma abinda zaka ci sai a ce sai ka zuba buhun taki buhu 10 buhu 20 30,000 sau 10 nawa ina zaka samu 300 ka zuba zaka iya noma ba wallahi ko ni dinan nake muku bayani akwai gona ta tafkekiya da nake shuka masara a cikin ta yau da nan nake cewa kai ni na hakura dawa zan zuba kawai saboda ba rage sayan takin ba kaga ni ɗaya ne daga cikin 'yan Najeriya kaga na buƙatar a kula da ni ko ba ka bane ba tunda ni talaga ɗan Najeriya ne wallahi ta duba wancan shi ma haka wancan shi ma haka wancan shi ma haka ba za ka yi ba to in ba a noma masara ba a noma kaza ba kaza kuma abin da ya fi komai cin taki masara shinkafa to kaga tunda ba za a noma masara ba saboda ba taki ba za a noma shinkafa saboda ba taki wannan yana nuna me yunwa za ta zo nan da wasu shekaru muna buƙatar mu samu shugabannin da za su rinka kula da waɗannan abubuwa ba wai gyaran titi ko waye-waye shi kaɗai ba shi ba ne ba wallahi wallahi al'azimu ina gaya muku ya ku yan uwa matasa sai gonar ta yi kyau sai an yi noman ya yi kyau mutanen ƙauyen za su sai da amfani su shigo kasuwannin ku su sai atamfofin ku su sai kayan provision ɗin ku su sai kayan kasuwan ku na kwari su sai kayan kasuwan ku na sabon gari ba sai mutanen ƙauyen sun tara kuɗi sun sayar ba to mu nutsu mu waye da haka muna buƙatar mu samu shugaba wanda yake mai adalci mai gaskiya amma duk da haka duk da zalunci da ake yi mu shari'a ba ta ba mu dama mu ɗauki makami mu yaƙi wani ba ina muku ne don in taya mu rarrashin kanmu ba cewa aka yi ba a wahala ba wallahi ana cikin wahala kuma mun san komai mu mu zauna cikin wahala cikin talauci su ku suna nan suna sayan manya-manyan gidaje a ƙasashen waje da manya-manyan motoci da jajayen mata suna abin da suka ga dama uku nan muna nan muna ta fama abinci yau tuwon masara da mutum zai sa a bakinsa wallahi ya gagare shi wallahi in kana so ka gane ana cikin yunwa gobe ba gobe ladi ba ka sa a tuka maka buhun masara tuwo miyar kuka ka fito da shi kofar gida kai mana 300 a ciki ka ajiye ka ce duk wanda ya zo ya ce ka ce bismillah bismillah ka ga dogon layi a gobar gidanka zama za a siyan cinye wannan tuwon tas
saboda ana bukata
in wani ya isa yanzu ma ya kawo mana wani tuwo ya gani a nan bayan isha'in nan in ba mu tashe shi ba ba za mu ci ba
za mu ci
to abin da yasa na muku wannan magana wato duk kasar da bata fi karfin abincin da za ta ci ba to wallahi tana cikin tashin hankali wallahi kun san yanzu duk buge-bugen da muke masu karamin karfi a cikin mu buge-bugen me suke yi abin da za su ci to duk lokacin da ka wayi gari make-maken ka buge-bugen ka abin da za ka ci ne to kana cikin damuwa kuma talaka ne kai lamba ɗaya mai rijista a talaucin ma ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana amma ku yi hakuri was sabr manzo Allah umarci mu da hakuri ta taliwa'i sultani ala ma kana minhu min adlin aw jawrin wala nukhrij ala al umara'i bis sayfi wa in jaru wala nukaffiru ahadan min ahli al qiblati wa in amila al kaba'ir abu na gaba ba ma kafirta mutum musulmi dan ya aikata babban zunubi kamar yayi ƙarya ko ya sha giya ko yayi zina muci ya zama kafiri akwai ƴan bid'ar da in kai ɗaya daga cikin alkaba'ir ka zama kafiri amma aqida ahlus sunna ba a cewa wani kafiri ne saboda ya aikata wani babban zunubi ba a yin haka tunda ahlul qibla ne illa in istahalluha sai dai in mutum ya halatta yin kafircin kaman wani yazo ya ce yin babban zunubin kaman wani yazo ya ce halal ne shan giya to wannan ya zama kafiri halal ne ƙarya ya fito fili ya ce ku je ku yi ta ƙaryar ku halal ne to ya zama kafiri amma dan yayi ƙarya ba za mu ce kafiri bane in ya sha giya za mu ce mai sabo ne ba za mu ce kafiri ba idan yayi zina ba za mu ce kafiri ba amma in ya dawo ya ce zina halal ne to ya zama kafiri ƙarya halal ne ya zama kafiri to shine la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati wa in amila al-kaba'ir illa in istahalluha sai in sun halatta aikata kaba'ira zunubi wala nashhadu al-ahadan min ahli al-qiblati bil jannati li khairin ata bihi illa man shahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a aqidat ahli sunna ba a cewa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne saboda wani aikin alherin da yayi ba a fada ko yana raye ko bayan ya mutu kada a ce wani dan aljanna ne ko yana raye ko bayan ya mutu saboda yana aikata sallah ko yana ibada a sai dai wanda annabi ya gaya mana cewa shi dan aljanna ne idan manzo Allah ne ya ce mana dan aljanna ne to shi dan aljanna ne dan haka ya koyan uwana Allah ya ƙara malaman ku daraja Allah ya ƙara wa shehunan ku daraja Allah ya ƙara wa waliyan ku daraja Allah ya ƙara wa akramaka lahus dinku daraja dukan su gaba daya Allah ya ƙara musu girma babu dan aljanna a cikin su ba dan aljanna a cikin su a fadar mu ta baka Allah ne ya san waye dan aljanna a ciki amma a fito a ce malam wani dan aljanna ne wani malam wani yana cikin aljanna a ba a yi annabi ne kadai kamata ya halatta ya ce wani dan aljanna ne shi sa ya gaggaya mana kuma qur'ani ya gaggaya mana sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kaga wannan nasi ne ibnu taymiya ya ce duk wanda Allah ya yarda da shi yana aljanna kuma Allah baya fushi da shi manzo Allah ya faɗa ƙarar ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa sa'd fil janna wa sa'id fil janna wa kaza fil janna ya jero su asharatul mubashirin bil janna kaga dai ya gaya mana hadisin tirmidhi duk mun wannan annabi ya gaya mana wannan yan aljanna ne zamu ce yan aljanna ne amma malamin ka wa yace shi dan aljanna ne sai an bada hadisi da aka aqida ahlus sunna kar wani saboda aikin alherinsa ko ibadarsa ko walittakansa ko wani abu da aka ga yanayi na nagarta kurun wai a ce ai wani dan aljanna ne a sai dai annabi ne ya fada sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na gaba wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a kame baki dangane da abin da ya gudana na sabani a tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kame baki kada ai ta surutu kada ai ta fada ai wani kuskure yayi ai wani ba daidai yayi ba ai wani ma yayi kaza ai ta hira a mai da abun jis ana ta yadawa a annabi ya hana mu mu shiga cikin shu'uni na sahabban annabi dangane da sabanin da ya faru a tsakanin su annabi ya hana mu kuma kai bar duniya yace kar mu duk wanda kaji yana ta kwakulo laifuffukan sahabbai yana fada to dan shi'a ne tashi ka bashi wuri da man ba abokin zaman ka bane dan shi'a shine yake zuwa ya nemo laifin sahabbai ba zai nemi laifin uban da ya haife shi ba ba zai nemi laifin kakansa ba zai nemi laifin kaza ba ba zai nemi laifin malamin sa da yake koyar da shi yake cike da kazanta da laifuffuka ba amma sai dai ya kira wannan sahabin ya zaga wannan shi kuma ya zaga wannan ya la'anta addinin dan shi'a zagin sahabi to wannan shine yasa aka samu bambanci tsakanin shi'a da sunna su ahlus sunna yakufuna amma shajara baina sahaba suna kamewa dangane da abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabbai su kuma ahlur raft ahlus shi'a shi'a yan shi'a su kuma suna bankado suna yadawa suna fada su yi ta commenting su zaga dangane da sabon annabi su ce kaza kaza to wannan ya saba shari'a kuma ba daidai bane ba wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yana cikin aqida da tabiye tabiye bar mana kuma ya zama wajibi mu kula da shi wa afdalul khalqi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wanda yafi kowa duk duniya karab katab dudduka wanda yafi kowa bayan annabi Muhammad a duniyar nan dai bayan annabi Muhammad a wannan al'umma ta annabi Muhammad to sayyidina abubakar shine number 1 wannan fa aqida ce wannan kudiri ne ka ji a ranka in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka sake faɗa na biyu shine wa Abubakar Abubakar halifan annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dattijan dattawa a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yaye wa al'umma bakin ciki da damuwa bayan manzon Allah ya yi wafati to wannan aqidanmu ne aqidan ahlus sunna ne wanda yafi kowa bayan annabi shine sayyidina Abubakar thumma umar shine biyo bayan sa umar ibn al-khattab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifatu rasulillah sirikin annabi Abubakar ma sirikin annabi umaru ma sirikin annabi na uku usman ibn affan shi ma sirikin annabi khalifa annabi sirikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadannan mutane guda uku na hudun su ali ibn abi talib shi kuma kanin annabi kuma surikin annabi kaga wani ikon Allah duka waɗannan guda hudu gabaki ɗayan surikan annabi ne Abubakar surikin annabi ya aura masa yassa Aisha sayyidina Umar ya aura manzon Allah nana Hafsa suriki ne sayyidina Usman shi kuma yar annabi ya aura Ruqayya Zainab kaga waɗannan guda biyu ma a duk duniya ba wanda ya taba auren yar annabi ƴaƴan annabi mata guda biyu duk duniya an banda sayyidina Usman ba taɓa yi ba ya aure ɗaya tara su annabi ya ƙara mai ta biyu sai Ali ibn Abi Talib shi kuma a gidan annabi ya tashi shi kuma ganin annabi ne shi kuma ya auri ƴar annabi shi ma kamar yadda Usman ya auri ƴar annabi haka Ali ya auri ƴar annabi ita ce Fatima waɗannan mutanen malam wannan jakar ita ce babbar jaka su ne suka fi kowa girma a duk duniya a aqidar ahlus sunna kuma amma fa a jere kar a juya fa yau a jere Abubakar sai Umar sai Usman sai Aliyu yau kar a canja a ce wane 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 a haka ya zo a tsare sahabbai suka ce a gaban annabi muna cewa wanda ya fi kowa bayan annabi Abubakar ne sai Umar a gabansa kuma bai musanta ba a mu'amala ma a aiki annabi ya nuna Abubakar shine a gaba dan wata rana Umar ya taba saba ya bata Abubakar manzon Allah ya tashi fada yace ba za ku bar mun Abubakar dina ba ba za a kyale mun Abubakar dina ba Umar yace na kafa guyoyi na a kasa ina ya rasulullahi ai mun afuwa yaje gurin Abubakar yana cewa dan Allah ka yafe mun ka ce annabi ya yafe mun annabi ya bata ransa saboda an bata wa Umar rai, an bata Abubakar rai. Wata mata ta zo neman sa da wani abu, yace ki tafi ki je ki dawo. Tace to in na dawo baka nan fa, tana nufin in yi rasu. Yace in baki same ni baki samu Abubakar. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama. Wannan ita ce aqida tatacciya kuma ingantacciya. Kun gane wannan? Summa ali ajma'ina wa natarahamu ala jami' azwajin nabi. Sannan kuma matan annabi gaba ɗaya zamu yi musu addu'a, Allah ya musu rahama, ba wasu a baya ba. Wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Ummahatul mu'minina, matan annabi iyayen mu'minai ne. Daka dukkanmu gaba ɗaya matan annabi iyayenmu ne. To zamu yi ta musu addu'a, Allah ya musu rahama, Allah ya ji kansu, Allah ya kyautata musu, saboda sun rayu da manzon Allah, sun kula da manzon Allah, sun taimaka wa manzon Allah, sun haifa wa manzon Allah, ya kwanta wuri guda da su sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa halifofin nan bayan annabi ya bar duniya suka kula da matan annabi, suka ta ciyar da su daga baitul mali, suka ta daukan suna kai su aikin hajji har suka kare gaba daya. Aka ta zuwa gidansu ana neman ilimi. Wa ashabihi ajma'ina, da sabon annabi duka gaba daya. Zamu yi ta neman musu rahama da jin kai, mu ta cewa Allah ya yafe musu, Allah ya ji kansu. Wannan fasalin gaba daya Imam Zahabi ya kawo shi ne dan yayi mana bayanin aqidar ahlus sunna dangane da waɗannan abubuwa da muka faɗa a paragraph na biyu. Sannan kuma na farko shine abinda wato tabi'ai mutum 70 suka ijma'i akai, an yadda da shi, kuma shine annabi ya mutu ya bar duniya akai. Allah ya kashe mu akan imani, Allah ya dora mu akan sunna, Allah ya dora mu akan shari'a, Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.